sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai Clohas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraronmu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 101.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwala voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 23 ga watan Janairu na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayone daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki, muke farin cikin daukan dawaniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, sahabu a bamu kanun labarai.
A Gambia, sojojin kasashen ECOWAS sun isa Banjul, babban birnin kasar, jiya Lahadi, inda dimbin jama'a suka yi musu kyakkyawar tarba. Fadar Wada ta shugaban Amurka ta ce shugaban Amurkan zai gana da takuran aikinsa na Mexico ranar 31 ga wannan wata domin shawarwari kan bakin haure da kuma yarjejeniyar cinikayya. Prime Minister Isra'ila ya bude taron majalisar ministocinsa na mako-mako da kusantar babbar kawarta Amurka da sabon shugabanta.
To ma da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar tsaron farin kaya da ake kira Turanci Nigerian Security and Civil Defense Corps a jihar Borno sun bayyana nasarori da kuma akasi na abin da suka samu a cikin shekarar ta gabata.
Kusan mun kama mutane kusan 848. Mun yi kokari mun kai kotuna muka samu nasara akan 159.
Haka kuma a jihar Oyo har yanzu mutane ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da zaɓen shugaban Amurka da aka rantsar.
Me kuke so Donald Trump ya yi muku?
Ana ba su shawara idara duniya ko mai ji dadi.
To haka kuma za mu shigo muku da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A Gambia, sojoji daga kasashen ECOWAS sun isa Banjul, babban birnin kasar, jiya Lahadi, inda dimbin jama'a suka yi musu kyakkyawar tarbo tare da sowa bayan da shugaban kasar Yaya Jammeh, wanda ya sha kaya zaben kasar, ya yi gudun hijira. Ana sa ran rundunar mayaka daga kasashen na ECOWAS ko sai da yawo za su share fage domin komawar shugaban kasar mai jiran gado Adama Barrow, wanda tun farko ya samu mafaka a makwabciyar kasar Senegal saboda Yaya Jammeh ya ke miƙa masa mulki. Har zuwa daren jiya Lahadi ba a bada lokaci da shugaba Adama Barrow zai koma Gambia ba, amma wani kakakin sabuwar gwamnatin ya ga manema labarai cewa hakan zai faru ba tare da wani ɓatan lokaci ba. Sai dai an ji wani jami'in ECOWAS, Marcel Allen D'Souza, ya ce tilas ne a kwance ɗamarar wani ɓangare na dakarun ƙasar Gambiyan kamin Barrow ya koma gida. Wani kakaki na biyu ya ga manema labarai a Banjul cewa yau Litinin ake sa ran za a yi nazarin ko da akwai wadatacciyar tsaro a babban birnin kasar domin komawar Barrow cikin kasar mai al'umma miliyan 1.5. Tuni dai Amurka ta tura saƙon tayin murna ga Adam Barrow saboda kama aiki cikin lumana.
Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce shugaba Donald Trump zai gana ranar 31 ga watan nan na Janairu da shugaban Mexico Enrique Peña domin shawarwari a kan bakin haure da kuma sake duba yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen biyu da ake kira NAFTA. Shugaba Trump ya ce shugaban na Mexico gagarumin mutum ne, kuma ina jin za mu sami kyakkyawan sakamako ga Mexico da Amurka da kuma duk wanda lamarin ya shafa, inji Trump. Hakanan sabon shugaban na Amurka yana shirin zai gana da shugaban Canada Justin Trudeau. Shugaban na Amurka ya yi yakin neman zaɓensa ne bisa alkawarin zai sake shawarwari da aƙalla da aka ƙulla a tayar yarjejeniyar cinikayya da ake kira NAFTA. Haka nan Mr. Trump ya yi ba'a ko shagube kan mutane fiye da miliyan 1 da suka fito ranar Asabar suna zanga-zanga na nuna adawa da gwamnatin tasa. Ya ce na kalli zanga-zanga ranar Asabar amma na aza ba mu jima da yin zaɓe ba, ta shafinsa a Twitter daga fadar White House a gidansa na shekaru 4 masu zuwa idan Allah ya kai mu. Me yasa mutanen nan ba su yi zaɓe ba? Sannan mutanen nan ne suka dama harkoki sosai.
Jiya Lahadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bude taron majalisar ministocinsa na mako-mako ta ƙara kusantar babbar ƙawar Isra'ilan Amurka da kuma sabon shugabanta. Shugabannin biyu sun zanta ta wayar tarho har aka ji Trump na cewa tattaunawar ta yi kyau sosai. Bai taɓo batun Isra'ila ta ƙaurar da yalkwatar ƙasar daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus ba. Daga bisani Prime Minister Netanyahu ya ce shugaba Trump ya mika masa goron gayyata zuwa Washington cikin watan gobe. Kamin shugabannin biyu su yi magana Fadar White House ta ce yanzu ne ma fadar ta fara batun tattauna kan kaurar da fadar Isra'ila wato mataki da Trump yace yana goyon baya. Muna taya shugaba Trump murnar kama aiki, Netanyahu ya faɗa tun farko a jiya Lahadi, ina farin cikin ko godiya ga abokantakarsa mai zurfi daga Isra'ila da kuma kudurinsa na zahiri na yaƙi da ƴan ta'addan da ke ikrarin Islama da ƙarfi sosai. Faɗin hakan ana gani tamkar shagube ne ga tsohon abokin hamayyarsa Fadar Hwada zuwa ta shugaba Obama, wanda ya ƙi amfani da kalmar Radical Islamic Terrorism da Turanci.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Tawagar gwamnatin kasar Syria da ta 'yan tawayen kasar duk sun isa birnin Astana na kasar Kazakhstan jiya Lahadi, kwana ɗaya kamin a fara shawarwarin sulhu, inda kuma za a yi tozali a karon farko cikin shekara ɗaya tsakanin sassan biyu masu gaba da juna. Kafofin yaɗa labarai na Rasha sun ba da rahotannin cewa ana dab da fara shawarwarin tsakanin kasashen Rasha da Iran da kuma Turkiyya, waɗanda suka shirya taron sulhun. Rasha da Iran suna goyon bayan Syria ƙarƙashin shugaba Assad, yayin da Turkiyya da Amurka suka goyi bayan 'yan tawaye da suke neman hambare Assad. Shawarwarin da za a fara yau Litini za su fi mai da hankali ne akan ƙarfe yarjejeniyar tsagaitauta da ake aiki take aiki a halin yanzu. Yarjejeniyoyin tsagaitauta da akalla a baya waɗanda suke da hannu a Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya duk suna wargajewa cikin hanzari, saboda nan da nan sassan da suke faɗa za su keta yarjejeniyar su kuma aibunta juna. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin na Syria Stephen de Mistura yana cikin masu shawarwarin da ake ji zai kai har gobe zuwa Talata. Amurka za a tura ɗan kallo zuwa taron jakadanta da ke ƙarƙashin wato da ke Kazakhstan maimakon tawagar da Rasha da Turkiyya suka nema.
Senatoci biyu 'yan jam'iyyar Republican masu faɗa a ji John McCain da Lindsey Graham sun bayyana goyon bayansu ga mutumin da Donald Trump ya zaɓa ya zama sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, wadda kamar zaɓen nasa shi ne shugaban kamfanin mai na Exxon Mobil. Dangantaka ta ƙud da ƙud tsakanin Tillerson da shugaban Rasha Vladimir Putin ya sa McCain da wasu senatoci suna nuna taraddadi. McCain, wadda ya bayyana goyon bayansa cikin wani shirin tashar talabijin ta ABC jiya Lahadi, ya ce wannan shawara ba ta zo masa da sauƙi ba. Duk da goyon bayan da McCain da Graham suka bayyana, babu ɗaya daga cikinsu da ke kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje, inda ake sa ran kwamitin zai kada ƙuri'a kan haka, wato kan zaɓen shi Tillerson a yau Litinin da Maraice. Senator Marco Rubio na Florida yana kwamitin kuma har yanzu bai bayyana matsayarsa ba. 'Yan Republican suna da rinjaye da senata ɗaya a kwamitin, idan Rubio ya haɗa kai da 'yan Democrat suna iya ƙin amincewa da zaɓen Rex Tillerson daga kwamitin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da batun nasarar da jami'an tsaro na farin kaya da ake kira Nigerian Security and Civil Defense suka samu a jihar Borno a cikin shekarar ta gabata. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar tsaron farin kaya da ake kira Civil Defense a takaice ta ce ta kame mutane 848 cikin shekaru 2016 da ake zarga da aikata laifuffukan fyaɗe da fashi da makami da satar shanu da ta'addancin Boko Haram da fasa bututun mai da ma kirabu mabamai da kuma wasu dangogin laifuffukan na daban. Komandan rundunar tsaron farin kaya na Civil Defense din da ke jihar Borno, Abdullahi Ibrahim, ne ya shaida manema labarai hakan a garin Maiduguri, ya ce cikin wannan shekarun ta gabata sun samu nasarori da dama wajen kame wasu bata gari da ma nasarar karɓo wasu kudade da suka haura naira miliyan 65 daga wajen wasu mutane ciki har da 'yan kungiyar asiri da ma 'yan damfara da aka fi sani da 419. Komandan ya dai mun ƙarin haske game da irin nasarorin da suka samu cikin shekarar 2006 kamar haka.
Saboda wannan ci gaba da aka samu na yaki da ta'addanci, kusan mun kama mutane kusan 848. Mun yi kokari mun kai kotuna muka samu nasara akan 159 wanda yanzu suke hannu kusan 217 wanda ake bincike. Wani zai tambaya ce to kudade nawa aka samu a cikin wannan abubuwan? Mun samu miliyan 65.3, kuma a cikin wannan laifukan da aka zo aka kawo mana kara mun yi kokari samu jama'a kudaden su kusan miliyan 29.6 sannan kuma yanzu kusan miliyan 35 muna nan muna bin sawu
wani laifuka ne wadannan laifuka kusan 848 da kuka kame
wani laifukan da suka shafi aikin mu kadangadan na farko ya kasance man da bututun mai da ake fasawa ko mai da ake fita da shi ta barwuniyan hanya akwai kuma wanda ya danganci zancen daukan ma'aikata wanda za su ma mutane ƙarya su ce za su ba su aiki wanda akwai inda ma muka ga a cikin account din mutum guda yana da kusan miliyan 27 ga gani to duwannan mun kama su akwai laifuka da suka fi fiade kuma zamba cikin aminci
to ranka dai kamar akwai wasu ma kayayyaki da ka nuna mana waje har da wasu buhunan flower kamar da ka nuna cewa ba gurbatattu ne kuma bayanin ka na turanci akwai bayanin da kai ne cewa an yi kokarin ma shiga da wasu kayayyakin abinci wanda gurbatattu ne zuwa sansanin gurin hijira
eh to gani ya koriji ai kun gani yanzu sun rashin tosai na mutane ga mutane suna cikin bala'i da komai amma wasu bata gari sun je sun shigo da waɗannan flowers suna sakawa a buhuna suna saya jama'a muka kama wannan abun sun yi yunkurin su ba mu cin hanci muka ba inda ba su je ba
to batun abincin da ake kokarin shigarwa sansanin gurin hijira ko bata ce ba
wannan masara ce da komai amma ba mu samu nasara ba sun shigo mun kame su sannan yanzu suna gaban kula
kamar akwai irin matsalolin da ku fuskanta ne a wannan shekara mai karewa
kamar yadda na faɗa muku na rasa kusan ma'aikatana kamar yadda sojoji da yan sanda su ma suka dole ya shafe mu amma wannan zai sanya mana guyoyin mu har yanzu muna yi sannan kuma mun gode shi komandan general dina yayi kokari an biya matan su da ƴaƴan su wanda suka rasa rayukan su adadin su kamar yadda na faɗa muku 75 wanda an same su ne suna mitin ma a office aka tun shekaru 2-3 da suka wuce akwai wanda kuma har yanzu dai ba za mu ce sun rasu ba ko mace amma har yanzu muna neman muna addu'an cewa Allah ya kawo su to wanda suka bace 15
komandan rundunar tsaron farin kaya wato civil defense Abdullahi Ibrahim kenan ke bayyana irin nasarori da kuma kalubale suka fuskanta a jihar Borno cikin shekarun 2016 Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to daga jihar Borno sai Najeriya haura yau a cikin Najeriya inda mutane ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da sabon shugaban Amurka kamar yadda Hassan Umar Tambole ya tattaro mana ra'ayin wasu daga jihar Oyon Najeriya
A ranar Juma'a da ta gabata aka rantsar da sabon shugaban kasar Amurka Mr. Donald John Trump a matsayin shugaban kasar Amurka na 45 karo na 48 akan haka ni zagaya a jihar Oyo ni jira ayoyin wasu ƴan Najeriya
sanane ne Aliyu Gode mai injin
menene fatan ka ga rantsar da sabon shugaban kasar Amurka Donald Trump
to ni hotar da wannan shugaban Amurika Donald Trump shine irin batun da kama yi can da dar suka wuce kamata mun tare su ya dauki kowa naci ne kuma ya tamaka mu kasashen Afirka wanda ba wanda suke tasowa yanzu wanda suke ba su da wani abin da za su yi in ba an tamaka musu ba don a samu ci gaba da fuskan tsaro da na wani sauran irin makaranta da abubuwa da sauransu dai an tamaka musu baya da haka yanda yake fadan cewa zai kori bakan fata a nan Amerika bakan fata sama da tarihi a Amerika wanda kowa san da shi kuma suna tamaka ma horare a cikin wannan kasar sannan kakanni wani bai ma san wani yana da wani gida a duniya in ba Amerika ba sannan ita uwa ce sai ta dauki kowa nata ne sannan ya ci gaba da irkin kowa ya zan kowa nashi ne Afirka da sauran Asia da sauransu kowa ya dauki kowa kamar dan gida ne kuma kamar nashi ne
sunana Alayyaro ayin sai na da Alayyaro Muhammad Usman ni dan Kebbi ne aka gunza local government ina magana ga wannan sabon shugaban kasa na Amerika dan Allah da Annabi idibi kowa dan uwansa dukkan mutum ya dauke shi mutum dan Allah ba ma sun tashi a hankali dan Allah ya kokari duk abun da ka mana kunci hankali da Allah a taimaka mana da harkar tsaro saboda Najeriya ba ma da tsaro abu ya tarbare komai ya tarbare yanzu nan abun da yake faruwa yanzu nan yanayin Boko Haram mun shiga wani hali
shine alake
me kuke so Donald Trump ya yi muku
ana ba su shawara idara duniya komai ji dadi
kamar yayin mi da mi kenan
du komai ko dola ya rige kasa saboda yanzu aga dola duniya ne ina ba ta duka abu a samu kudi da abinci da komai a Najeriya kowa ya ji dadi
Sunana Abubakar Dangerengero.
Menene fatanka ga samun shugaban kasar Amurka Donald Trump?
To fatana na alheri ne ga Donald Trump. Sannan kuma ina mai fatan alheri na niyoyin da yayi wasu na kore baki. To shi sassauta wannan nashi ra'ayi saboda yau duniya ta kowa ce. Sannan kuma ina mai fatan alheri ga kasashenmu na Afirka, sannan kuma ya diwe mu da idon rahama.
Ta ina kake son Donald Trump ya fara aiki?
To wajen da nake son Donald Trump ya fara aiki wajajen diba talakawa na Afirka da nashi.
Sunana Alhaji Hassan Jawaya.
Menene fatanka ga sabon shugaban kasar Amurka Donald Trump?
To muna so Donald Trump ya shiga wannan shabe, ya ci shabe yi na kora da mutanen sa. To shine muna so.
To a mutanen Afirka fa min kake son yayi musu?
To ina so ya daidaita da shi, ina so ya daidaita da shi. To ku baka bani, muna so ya daidaita da shi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe 12 na tsakar dare da minti 16. Kuma kafin shirinmu na gaba ga wannan sako. Zabe tushen demokradiya. Ku dole ku fito zabe domin ko shine ginshikin demokradiya. Fito ka zabi gwaninka domin ko kama da wani baya wani, idan kuma kai sake to ai maka sake da baruwa. A sawari shirin zabe ko nadi dake kwance muku zare da abawa akan batun zaben kasashen duniya daban-daban. Shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a kowace ranar Lahadi a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau filin namu zai tabo batun wani bawan Allah ne, tsohon ma'aikacin ma'aikatar kasa da Safiyo ta jihar Kaduna, wanda aka kwace masa filayen da ya saya akan miliyoyin naira. Sannan ya ci bashin wasu miliyoyin daga banki domin ya gyara su ya sayar ko zai samu riba. Wannan abu ya faru ne tun cikin shekarun 1990 da wani abu. A zamanin Lawal Jafar Isa shi yake gwamnan jihar Kaduna, kuma shi da kansa ya sa aka karbe filayen wannan bawan Allah. An yi kamar za a biya shi diyya, to amma yau shekaru 20 da wani abu ko sisin kobo ba a biya shi ba. Karshenta har bankin da ya ci rancen gyara waɗannan filayen suka shigar da shi kotu. Alatila zai sake sai da wasu abubuwan nasu da ya mallaka ya biya su. A lokacin da wannan bawan Allah ya fara gwagwarmayar neman haƙƙinsa, gwamnan jihar Kaduna ne yanzu Nasiru Ɗanrufa'i yana da wani kamfani mai aikin safiyon ƙasa. Wannan kamfani na Nasiru Ɗanrufa'i shi ne wannan bawan Allah ya ɗauka domin ya je ya kimanta masa darajar filayen nan, bisa tsammanin cewar gwamnatin jihar Kaduna a wancan lokacin za ta biya shi. To amma har ya zuwa gwamnatocin da suka biyo baya, babu wanda ya share masa hawaye. Ba a biya shi haƙƙinsa ba, ba a kuma mayar masa da filayensa ba. Bari na koma gefe mu fara jin ta bakin wannan bawan Allah.
Sunana Muhammadu Inu Aliyu, kuma ni tsohon ma'aikaci ne ma'aikatan ƙasa da Safiyo na jihar Kaduna, kuma na memba na House of Press a tarukan siyasa. Wani abin da ke yi shi ne ina neman haƙƙi na biyan diyya. Ni shekarun baya na mallaki filaye a nan cikin garin Kaduna.
Wani shekaru kenan?
Shekara 1994. To wani gwamna ya zo ya bi hanyoyi aka amshi.
Wani gwamna?
Kuma Lawal Jafar Isa. Kuma ritaya. Soja kware kuwa. To kuma bayan ya amshi wannan filaye ya yarda wurin biyan diyya amma kuma har zuwa yau ba abin da aka bani.
Haka ne, to ka ce wannan gwamna Lawal Jafaru Isa ya sa an karbi filayenka ba kuma biya ka diya ba, shin ta yaya ma kai ka mallaki wayannan filaye?
To wannan filaye abin da ya faru shi ne na je bankuna guda uku na ciwo bashi daga wurinsu akan zan biya wannan fili in yayyanka filaye a ciki in sa wuta in sa ruwa in masu hanyoyi in samu in saida in ba su nasu ni ma samu dan abin harkar rayuwa.
Kaman a wani unguwa ne ko ko unguwanni ne wayannan filaye suke?
To wannan filaye kashi biyu ne, akwai guda 30 a angon Maladi, akwai guda ɗaya a Mogadishu wanda ina kusa da babban kasan Kaduna. Wannan su ne filayen.
Kai ka sayi filayen ne a hannun gwamnati ko kuma dai wasu ne waɗanda yake suka mallaki filayen suka baka?
Wannan filaye wasu aka ba su, ni kuma sai a hannunsu.
Akwai takardar
mallaka? Kwarai kuwa, akwai ban takardar shi.
To ka saya kaman nawa ne?
Ya kai zai kai wajen miliyan 6 a lokacin, shekara kusan 22 kenan. Bayan na saya miliyan 6 na kuma ƙara kashi wasu kuɗi kaman miliyan 5 zuwa 4 ne wannan aiki ne katanga na sa hanyar ruwa ne hanyoyin mota na sa ruwan famfo na sa wutar lantarki da sauransu da kuma yin filaye.
Wannan hidima an faru ne ko kuma sayan filaye naka ya faru a 1994 ko?
Ina siya da biyu ne da uku kuma har na gyara su a lokacin. Ina siya ina gyarawa, to ba na gama gyarawa da 93 na 94 kuma alaka wannan kadari wannan gwamna ya kwari su daga hannuna.
A wani dalili ne sa karbi wannan filaye?
To dalilin da yi abu ne ko na son zuciya, kuma ya zo da mutanen da yake son ya ba su filaye a nan jihar Kaduna.
Wato bayan da ya karbi filayen ya ba mu wasu ne?
Ya ba wasu ne. Ya ba wasu ne. Akalla kusa da guda kusan 12 daga ciki maimayan soji a lokacin. Duk lokacin yana ganin na kawata wurin zai masa kyauta na alfarma, shi ne ya she su ya ba wasu mutane.
Bai kuma ga maka wasu dalili na karɓansa ba?
Dalili kawai shi ne ina bukata, tunda wannan wuri ba wani asata ne ba, na mallake su ne, wani ya siya wani aka bashi na sai a hannun shi. To kuma dai amfani da mulkin shi na soja ya yi abin da ya yi.
Kana da takardun duk wannan mallakan wanda ka sai takarda hannu?
Kwarai kuwa, kowanne cikin su ya ba receipt, dama filayen na mutum biyu ne kuma hannun su na siya.
To kaman certificate na wato daga gwamnatin jihar Kaduna akwai su?
Kwarai kuwa, ai kowanne cikin su yana da CO4 wanda kuma bayan na sana biya shi ya dauko ya bani. Sai wani shi ne cewa ya saki mallakan shi.
To bayan da shi Lawal Jafaru Isa ya sa aka karbi wannan filaye ya raba ma mutane, kenan akwai wata yarjejeniya inda yake aka ce za a biya kadiya ko kuma a sake baka wani filin?
Dama ai shi a Najeriya akwai doka musamman kundin Najeriya na wannan wanda mulkin Obasanjo ta yi a lokacin 1978, kuma sashin da ya amfani da shi ya kwace filayen akwai sashi wanda ya bi shi wanda ya ce ya bayan diyan abin da aka samu a kan fili.
Kai ma'aikacin ƙasa ne da safiyo,
haka ne
ko za ka gaya mana waɗannan sashe da kake batu a kai?
Akwai sashe ne 28 cikin layi na biyu wanda ya ba da daman gwamna ya kwace fili. Sashe ne 29 kuma na wannan kundin mulkin ƙasa ya ce a biya diyan abin da aka samu a ranar da aka kwace wannan wuri.
To kaman shi gwamnan ya ce baka diya?
Ni musamman an bani wasiƙa daga nan Sobe cewa in zo ranar 8 ga watan 6 95 za a kiyasin abin da nake shi a wannan fili, na kuma je an yi kiyasin.
An baka?
Ba a bani ba.
To da ba baka ba wasu matakai ka ɗauka?
To ka san mulki a Najeriya, ko da ka wannan wasiƙa da ji aka yi kiyasin nan, ni na san cewa bacin kiyasin wayanda ya ba su filayen ya anshi gudunmawan dubu a hannunsu don samun biyan wani diya, amma har ba abin da ya bani. Kuma bayan ya tafi na aika wasiƙa zuwa Hamidu Ali na kam Umar Faruk na je Oputa na kuma gargo na makarshi amma babu abin da kuma hazuwa yau
to akan wannan neman biya kadiyanka
kware kuwa
to kaman akwai abubuwan da suka yi kaman wayannan mutane da ka lissafta da kuma ma committee Oputa din nan
to ai kowa ya san da committee Oputa yadda ya kare kuma ko da aka fara shi Lojo Isa ya je ya yaudari dan uwana ya sa ni lajen ya karan akan cewa makarfiya mai commissioner saka ya san diya kawai nake magana zai sa shi ya biya wandiya musamman tun da ya bani wasiƙa cewa za a biya ni kuma doka ce a biya ni wannan karan sa rana ya ku mai kyau yin wannan kara amma bayan na janye makarfin kanshi ya ke biya ni
to ka jawo hankalin sa kan dama an kulle yarjejeniya ko kuma fahimta na akan ka janye karar ne saboda biya kadiyanka
wannan alƙawari ne suka yi amma ni a matsayin ne kaina makafi na gwamna ina member na reps na je na same shi mu yi alƙawarin zai taimaka ya biya wandiya musamman da cewa ya san abin da aka yi a lokacin don yana commissioner kuma shi kanshi an bai fili daya a wannan filaya
shi ne makarfi
sai kware kuwa
kaman ita gwamnati a hukumance akwai irin wasu komitoci da aka fa ne domin su bincike yanda al'amuran yake ganin dai cewar abu har ya kai ga wannan yanayi inda ka je su ko futa su sauran dai gwamnoni su dan giyo iwa ma
haka to ka san shi haka mulki yadda yake wannan filaye ba zai kaba ne da karfin tsiya ba da tsaya ne ya aiki da hankalin shi ya tsara abubuwan da yake fatakan da ya dauka kafin amma kai zuwa ga kwace su kuma na farko shine ya aika da wasiƙa zuwa ofishin yan sanda ciki na jihar Kaduna akan cewa ga wani ya aika da wasiƙa zuwa ofishin shi cewa wai ni na mulki wilaya guda 40 a garin Kaduna kuma wani mai gazama wani shi shugaban wannan hukuma a lokacin ya gaishe ni kuma na mai bayanin ga yadda aka yi wannan fili wasu aka ba su ne cewa ba su kan banki ne siya daga hannunsu so magana ne mallaka ba kwacewa ba fata ba fashi
Malam Muhammadu Inuwa Aliyu kenan a shirinmu na gaba za mu ci gaba da jin bayaninsa yayin da za mu nemi jin ta bakin hukumomin jihar Kaduna kan wannan batun a huta lafiya
To madallah kafin mu gargare mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice
Anan Amurka mummunar yanayi ya halaka akalla mutane 18 a yankuna da ke kudancin kasar kuma masu hasashe suna gargadi a iya fuskantar ƙarin munanan yanayin na mahaukatan iska da ruwan sama Hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta faɗa jiya Lahadi cewa sassan kudancin jihar Georgia da arewacin jihar Florida da kuma yankin kudu maso gabashin jihar Alabama za su iya fuskantar mahaukatan guguwa da kuma ruwan sama masu ƙarfin gaske. Mutane 14 ne da mahaukatan guguwar da ruwan sama suka kashe a jihar Georgia ƙarshen mako, wasu mutane 4 ne kuma guguwar ta kashe a jihar Mississippi a ranar Asabar. Gwamnan jihar Georgia Nathan Deal ya ayyana dokar ta ɓace sassan da bala'in ya aukawa. Tuni shugaban Amurka Donald Trump ya zanta da gwamnan inda ya mika ta'aziyya saga iyalan waɗanda bala'in ya shafa. Hakanan shugaban na Amurka ya bayyana aniyar sa na yin magana da gwamnan jihar Florida Rick Scott wadda hasashe ke nuni da cewa jihar sa za ta fuskanci wannan bala'i. Wato a Gambia sojoji daga kasashen ECOWAS sun isa Banjul babban birnin kasar jiya Lahadi inda dimbin jama'a suka yi musu kyakkyawar tarbo da sowa bayan da shugaban kasar ya jamme wadda ya sha kaya zaben kasar ya gudun hijira. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce shugaba Donald Trump zai gana ranar 31 ga watan nan na jarayen da shugaban Mexico Enrique Peña domin shawarwari kan bakin haure da kuma sake duba yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen biyu da ake kira NAFTA.
To madallah da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu. Yanzu kuma a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Sabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa da Chubahir Jodone. Da injiniyanmu John Ellison ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri.